sashen Hausa da murya Amurka ke magana akan mitoci 16:25:31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko sessionhouse.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 4 ga watan Disamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Madina Dahir mai shanu. Da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugabannin kungiyar tsaro ta NATO sun hadu a wajen birnin London domin fidda wata matsaya ta bai daya. Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka zai zaman sauraron bahasinsa na farko a yau, a yayin da ake ci gaba da duba yiwuwar tsige shugaba Trump. A kasar Ethiopia kuma, wani mataki da Prime Minister Abiy Ahmed ya dauka na rusa jam'iyya mai mulki a kasar ya janyo cece kuce.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan korafe-korafen direbobi masu tuka motocin haya da sauran masu tuka ababen hawa akan karban nagoro da wasu jami'an 'yan sanda ke yi. Muna kuma tafa da rahoto akan makasudin bude sabuwar jami'ar koyar da harkokin sufuri a garin Daura da ke jihar Katsina. Sannan kuma za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kara jaddada cewa iyakokin kasar za su ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa wani lokaci. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya sai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat zai zaman sauraron bahasinsa na farko a yau Laraba a ci gaba da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. A zaman na yau ana sa ran wasu ƙwararru hudu a fannin shari'a za su bayyana a gaban kwamitin don tattaunawa kan matakan da kundin tsarin mulkin Amurka ya shimfiɗa kan tsige shugaban ƙasa. Zaman sauraron bahasin zai gudana ne kwana guda bayan da kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri a majalisar ya fitar da wani rahoto mai shafi 300 wanda ya zarge shugaba Trump da aikata ba daidai ba a lokacin da ya nemi Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2020. Shi dai shugaba Trump ya musanta zargin da ake masa na cewa ya nemi taimakon Ukraine a kokarinsa na ganin an zabe shi a wa'adi na biyu. A yau Laraba, shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka hadu a wajen birnin London domin fidda wata matsaya ta bai daya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kan yadda za a yaki ayyukan ta'addanci da wasu batutuwa da suka shafi Turkiya da Amurka. Shugabannin su 29 ciki har da Donald Trump sun dauki hotuna kamar yadda aka saba a tarukan kungiyar, daga nan kuma suka dunguma zuwa wani taro da za su kwashi sa'a 3 suna yi. Ana sa ran za su fitar da wata sanarwa a ƙarshen taron wacce za ta mayar da hankali kan yadda za su tunkari kalubalen da Russia da China ke haifarwa. Wani mataki da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya dauka na rusa jam'iyya mai mulki a kasar gabanin babban zabe na shekarar 2020 ya janyo cece kuce a tsakanin manyan jigajigan gwamnatinsa. A cikin wata hirar da ya yi da sashen Afan Oromo na VOA, ministan tsaro a kasar Lema Megersa ya ce wannan rashin zaman lafiya na nuna cewa yanzu ba lokacin da ya kamata a kirkiro sabuwar jam'iyya ba ne. A yanzu dai Lema na wata ziyara a nan Amurka tare da wata tawagarsa da niyyar karfafa dangantakar fannin tsaro na kasashen biyu. A cikin watan Nuwamba da ya gabata ne Prime Minister Abiy ya bayyana cewa za a warware jam'iyya mai mulki a kasar, wato Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, a mayar da ita wata babbar jam'iyyar hadaka wato Prosperity Party. To kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta bayyana fushinta kan wani kudurin doka da Majalisar Wakilan Amurka ta amince da shi wanda ke kiran a dauki mataki a hukumance kan hukumomin Beijing sakamakon cin zarafin miliyoyin musulmai da ake yi a kasar. Majalisar mai rinjayen ƴan jam'iyyar Democrat ta samu ƙuri'u 407 a cikin 408 da suka amince da dokar da ake kira Uyghur Act na shekarar 2019 wacce ke yin allawa dai da kame akalla musulmi miliyan 1 da suka hada da ƴan kabilar Uyghur da Kazakhs da dai sauransu tare da sanya su a wasu sansanoni dake yammacin yankin Xinjiang. Dokar za ta sanya wasu hukumomin Amurka da su shirya rahotanni kan musgunawar da China ke yi wa wasu musulmi. Za ta kuma yanke hukuncin da ya kamata kan jami'an China da ke da hannu a lamarin. China dai ta musanta dukkanin zarge-zargen da ake mata tare da cewa waɗannan sansanonin an kafa su ne domin yaƙi da ta'addanci da kuma koya musu sabbin abubuwa. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya kira da a saki masu zanga-zangar da aka kama a cikin wani gangami na baya-bayan nan da aka yi sakamakon hauhawar farashin man fetur. Ya jaddada cewa in dai har ba sa dauke da makamai kuma ra'ayin su kawai suka fito bayyanawa to ya kamata a sake su. A ranar 15 ga watan Nuwamba ne aka yi ta fama da zanga-zanga a duk fadin kasar bayan da gwamnati ta bayyana karin kashi 200 kan farashin mai. Daga bisani dai jami'an tsaro sun dakile zanga-zangar sannan suka kuma rufe kafar yanar gizo na kusan mako daya a duk daukacin kasar. A farkon makon nan ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce akalla mutum 208 ne suka rasa rayukansu a yayin tarzomar kuma a cewar Amnesty din hakan wata alama ce dake nuna yadda jami'an tsaron suka yi ta kashe mutane yadda suka ga dama.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara rahotannin namu daga jihar Lagos a kudu maso yammacin Najeriya. Direbobin mota a yankin da sauran masu ababen hawa sun koka akan yadda wasu jami'an 'yan sanda ke ci gaba da karbar cin hanci akan hanyoyin wannan yankin da kuma irin barazanar da jami'an ke yi musu. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Direbobi da sauran masu amfani da manyan hanyoyin Najeriya musamman ma dai tsakanin arewa zuwa kudancin kasar suna ci gaba da kokawa game da yadda 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ke ci gaba da karban nagoro a hannun direbobin. Labarin da a wani lokaci ma yakan kai ga hasarar rayuka kamar da yadda ya faru a ranar Litinin din nan tsakanin wani dan sanda da kuma direban babban mota, inda rahotanni suka ce dan sandan ya buƙaci direban motan ya bashi naira 100 na goro amma kuma direban ya ce ba shi da shi. Daga bisani dai ja-in-ja tsakanin 'yan sanda da direban ya kai ga sun kashe shi har lahira, al'amarin da kuma ya haifar da karamar zanga-zanga. Kodayake dai hukumomin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na bayyana cewa suna iya bakin kokarinsu na ɗaukar matakan da suka dace na hana cin hanci da rashawa a kan hanyoyin ƙasar. Bisa ga dukkan alamu dai har yanzu ana ci gaba da fuskantar wannan matsala kamar da yadda wasu direbobin mota da kuma masu bin hanyoyin da ba su ambaci sunansu suka shaida mani.
Kuma ga wayansu nan yanzu na a Shagamu Interchange wanda aka ce su Igade Pipeline sun fito hanya sai su tsare hanya a kasa go slow tun daga Shagamu Interchange har Ibapo suna karban naira dubu-dubu a hannun direbobi suna wahalar da su suna musu duka in direba ya ce ba shi da kuɗi. In ka fita daga Lagos tun karfe 6 na yamma za ka tafi arewa wallahi Shagamu Interchange din nan za a delay dinka har zuwa Asuba baka wuce nan wajen ba.
Satin nan ne tafiya na je gida ka gara wallahi 'yan sanda sun tare ni a hanya suka ce ko da yake sun ce dai in ba su na ruwa to ba sai na kawo takardu ba sai na kawo naira 50 na ba su to amma bisa ga wannan kudi da na bada sun tare wayansu masu mashi naga suna an san takaddu wayansu suna an san kudi abubuwa dai ga nan dai ba a cewa a tsaya ana bincike ko ba gaskiya ba
to ko me yake haifar da haka
to gaskiya ina ganin kaman gwamnati tana da sakaci game da albashin su ko ba gaskiya ba kuma ko da yake yanayin wayanda ake dauka aikin yan sanda kaga akwai mutanen kirki akwai na banza wasu na aiki tsakanin su da Allah ko ba gaskiya ba amma wasu suna yi saboda neman abin duniya wasu ko nawa za a ba su sun saba jinin su ya riga saba sai sun ashe wannan kudin ko ba gaskiya ba dan haka gwamnati ya kamata tashi tsaye ko ba gaskiya ba ai bincike akai wanda ke da hannu a ciki ai maganin irin wannan bazagurbi din bai dace a ce ana an san kudi ana ba su kudi ga kuma su zo suna an san kudi a hanya ko ba gaskiya bai da kyau
dai kokarin jin ta bakin kakakin hurdai yan sandan Najeriya Chris Umba ta wayar tarho ya ce tara to ko me ke haifar da irin waɗannan matsaloli da yake cinyewa tambayar kenan da daiwa wani tsohon jami'in sojan Najeriya Alhaji Usman Lafai Shatiman Lafai
ɗaya misali pay din su ma is poor sannan maka ba in maka kara musu kudi ba cheke
kuma albashi
eh ga albashi misali yanzu ka ba mutum command target din naka bashi you making sure cewa wuri ka rai ba wannan cheke din shi ma da commanders din amma ka barka wuri aka cheke din ga dole ka samu guda ura a fara cheke su commanders din in ka barka wuri kai manager ai cikin kai ma kai it's not enough a ce kai ka commander ka kai dai ba cheke din ka ba cheke din su
yanzu dai a inda direbobi da sauran masu zirga-zirga a manyan titunan Najeriya ke ci gaba da fuskantar karban nagoro daga hannun jami'an tsaro a waje daya an tsara ido domin jin matakin da rundunar yan sandan Najeriya da sauran hukumomin tsaro za su dauka na magance irin wannan matsala da yake cinyewa Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
Madalla a gaida Babangida Jibril to ma sauraro a shirin mu na daren yau zamu so mu ji ra'ayoyinku akan dangantaka tsakanin direbobi ko kuma masu ababan hawa da yan sanda da ma sauran jami'an da ke akan titi to yanzu kuma zamu tabo fannin ilimi a cikin makonnin ne aka yi bikin bude wata sabuwar jami'a ta koyar da harkokin sufuri a garin Daura dake arewacin Najeriya Wannan kamfanin kasar China ne yayin kungilan gina wannan jami'ar da ake sa ran za ta kawo ci gaba sosai a kasar. Wakilin murya Amurka Nasiru Adama El-Hikaya na dauke da karin bayani.
An gudanar da taro na musamman don azar sashin gina jami'ar sufuri ta Najeriya garin Daura dake dabra kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Niger. Ministan sufuri na Najeriya Rotimi Amai ce jagoranci kaddamar da aikin gina jami'ar da aka ba wa kamfanin kasar Sin. Gwamnatin Katsina ta bada makikin fili da ya fi kadada 413 don gina wannan jami'ar da za ta rika koyar da kimiyyar lamuran sufuri. Amai ce ya mai da martani kan masu korafin dalilin gawar jami'ar a Daura. Yana mai cewa masu ra'ayin na faɗar haka ne saboda Daura mahaifar shugaba Buhari ce. Ministan ya ce san ba ya ɗauki matakin kafa jami'ar a Daura don samun wata riba ba ce. Kazalika yana mai ƙarfafa cewa ai Daura cikin Najeriya take ba Nijar ba ko ma ƙasar Biafra ta 'yan aware. Shin wannan ya amsa albashin shugaba Buhari na al'ummar da ke cewa ba su shaida ribar mulkinsa ba bayan zuba masa miliyoyin ƙuri'u?
Mu za mu ci gaba da yin tsari da amfani da arzikin ƙasa ya zama na an kawo fitila yadda daga mai askin baba zuwa mai dafe-dafe da ma'adinai da sauransu sun samu wuta a rage wahalar neman gas da fetur da I pass my neighbor. Duk da irin waɗannan abubuwan ya zama na wato sha'anin rayuwa gwamnati ta iyakar ƙoƙarinta ta kawo mutane sauƙi. Arzikin nan na ƙasar nan ne ba wani wanda zai fito ya riƙa kumburin nashi ne. Na fara jin labarin wasu 'yan Najeriya sun fara ƙagara suna cewa gafara sa mu ba mu ga ƙaho ba. To da yarda Allah za a ga shanun nan suna da ƙaho.
Tuna bayanin na shugaba Buhari kenan da ba mamaki minista a kekece ya kai jami'ar Daura.
Sunana Comrade Aliyu Aminu Waziri ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya na arewacin Najeriya da ƙasa gaba ɗaya. Canji domin canji matakinta ne tun daga farko. Canjin yasa aka zabe ta. Ina kira ga shi kansa shugaban kasa General Muhammadu Buhari wallahi tallahi ya kamata ya kalli talakawan Najeriya ya nuna sun gamsu da shugaban kasa sun gamsu da tafiyarsa sun gamsu da mu'amalarsa to ya kamata lalle ya juya ya kalli waɗanda suka gamsu da shi.
Rotimi Amici ya kara da cewa dalilin aikin shimfiɗa layin dogo daga Lagos zuwa Ibadan an samu yarjejeniya da 'yan ƙasar Sin ɗin don koyar da ɗaliban Najeriya fasahar sufurin jirgin ƙasa. Yanzu haka dai kamar yadda Amici ya bayyana akwai ɗaliban Najeriya a Sin su 60 da tuni suka shiga aji na biyu a karatun digiri na sufurin jirgin ƙasa. Hakanan ya ce wasu 90 ma na tafi. yanzu dai za a jira ga tasirin wannan jami'ar ga tattalin arzikin al'ummar yankin da ke fama da rufe kan iyaka. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. A daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da yin korafi akan rufe bakin iyakokin kasar, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara jaddada cewa iyakokin za su ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa lokacin da kasar ta tabbatar da cewa an daina yi mata zagon kasa a fannin tattalin arzikinta saboda irin abubuwan da ke faruwa a bakin iyakokin kasar da makwabtanta. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na dauke da karin bayani.
Dangane da haka na tuntubi Malam Garba Shehu kakaki a fara gwamnatin tarayyar Najeriya domin karin haske dangane da wannan sanarwa da gwamnatin ta bada.
To ai abubuwan ne ka san sai a hankali suke kara bayyana. Irin illar da ake wa tattalin arziki na Najeriya ta wannan harkoki na smuggle, a fita da namu da muke bukata ko kuma a shigo da haramtattu gida, kwayoyi makamai. Maganan nan kana yana magana akan man fetur da ake cewa ana amfani da shi a Najeriya. Yanzu daga rufe boda din nan yanzu ya zama kusan fiye da kashi 30 na man da ake cewa wai ana amfani da shi a Najeriya. Yanzu ba abin kaga wannan ya nuna fita aiki da shi. To ba ma gama ba. Amma muhimmin abu shi abin da ya nuna haɗin kai ake nema na makotanmu. Kuma ya yaba wa shugaban kasar Nijar Muhammadu Yusuf. Ya ce Muhammadu Yusuf ya fara ɗaukan matakai wanda yake har ma'aikata aka sallama. Kuma ya ajiye doka cewa yanzu daga yanzu bai yadda a shigo da kayan haramtattu ta cikin kasar sa kawai Najeriya ba. Saboda haka wayannan abubuwa su ake dubawa kuma su za su sa a sake dubawa shi wannan lamari.
To amma yayi maganar kamar matsalolin da ake fuskanta dangane da maganar abinci da maganar walwala da mu'amala ta yau da kullun da ke akwai tsakanin 'yan Najeriya da makwabtansu, ba ka ganin kamar takurar ta yi tsananin da ya kamata a ce an fara duba hanyar da za a warware matsalolin da suka kawo rufe iyakokin nan ganin koke-koken da al'umma ke ta yi?
A'a, magana da aka yi wanda yake a wannan zama da aka yi shine maganar man fetur da aka hana sai da shi a gidajen man da suka kusanci iyaka da kilomita 20, wanda kuma abin da yake bayani a wannan lokaci shine mutane su yi hakuri. An san akwai fitar ko garinsu ita kanta garin Daura da muka je ai babu gidan mai guda ɗaya da aka buɗe ana sai da mai. Amma abin da ya nuna cewa a yi hakuri custom ne suke yin aiki don su tantance gidajen mai nan wanne ne gaskiya karɓar mai suke suna sayarwa wanne ne ake amfani da su don yin smuggle. Idan aka gama wannan abubuwa ai za a sake duba wannan lamari na sai da mai a bakin iyaka.
To amma akwai wani ɗan majalisa mai wakiltar garin Daura wanda ya fito fili ya yi tur da Allah dare da rufe iyakokin don yana cewa badakalar da ake yi ana nan ana yi kamar boda ma ba a rufe ta ba, don haka ba a ganin wannan babban hujja ce da ya kamata a saurari majalisa wanda ta yi kuduri na cewa a duba rufe iyakokin nan.
A ni kuma sai nake ganin kamar a cewa gyara kayanka ne kuma aka ce ba wai soke mu da bayyana ba, tunda dai ya ce a yayi kira ga duba wannan lamari ita kuma gwamnati da yake mai saurare ce ai dole za ta duba ta ga cewa amma akwai wasu kafofi da yake ba toshe su ba, wayannan kafofin yanzu za a yi amfani da wannan dama don a toshe su.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fara gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi bayan da ya ba da sanarwa cewa shugaba Buhari ya kara jaddada rufe iyakokin Najeriya da makwabtanta domin ci gaban Najeriya ne. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma bata garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne Briska Das yar asalin ƙasar Najeriya da ke nan jihar Maryland da ke ƙasar Amurka. To wani kira gare ku ga matasa da suka zo nan Amurka, wani kira gare ku wannan matasan?
To idan suna so abinda nake faɗa din kenan, idan suna so su zauna din sun ga a rijiyar da suke ramin da suke hakawa za ta fama ruwa, to ai ana kan a ƙara likafa ta ja gaba ana so a ƙara girma ana so a ci riba ai dan mu Hausa muka ce dan riba ake kunu to idan akwai riba zaman to ai zaman da zaman neman riba din ba kada a zo a lalace kuma a dauki al'adun nan duk a watsar da al'adun mu ne wasu kyau na gida a wofuntar da su a dauki al'adun nan ya zama shine al'adan wadan da muka sa a gaba amma mu yi zaman nan din da la'akari cewa mu fa baki ne komai dadin da kake ji komai yaya ne kana ganin ka kai dai bako ne
kenan kuma kana da takardun zama kai dan kasa ne duk wannan ba wani abu bane
a komai takardun ka na dan kasa ba kai ba komai bane domin a koyaushe za a ce maka kai bako ne akwai debate da ake ko kuma tunkarar mutane da ake na kwanaki akan zancen tumbike Trump sai wani ba tun yana shekara 3 da rabi iyayenci suka zo nan kasar Bature ne kuma amma nufin farar fata ne amma da yake ba ko Russia ne yes Russia ne amma da yake ba ainihin ba America bane kuma tun da suke rayuwarsu duka a nan suke a gaya maka cewa 3 da rabi ina ji shekara 3 da rabi ya zo kasar nan amma da ake magana sai ana cewa ana mai da shi dan ba dan kasa bane kuma shekarun shi yanzu sun fi 40
Anan Amerika
kuma ya bauta ma Amerika babban soja ne nan da ake magana ana cewa kai dan ba dan kasa bane shi yasa waɗannan suke maka kaza dan kuba ba ɗan kasa bane amma kuma bai san in ma ya kamata za a ce nan ne kasan tashi kaga dai yadda muka yi dai mu ba ɗan kasa bane saboda haka sai mu yi la'akari mu yi taka tsantsan mu yi zaman abin da zai kawo daraja ma kanmu daraja ma Allah da muke bauta mawa sannan daraja ma kasar mu domin duk abin da kai in ka bata kanka ba kanka kadai ka bata ba ka bata zuriyanka ka bata kasanka
yanzu ga ganin ki kin kwashe wajen shekaru ina ji da dama a nan Amurka ga ganin ki me ya kamata a yi a yankunan mu in ce Niger Kamaru Chad musamman arewacin Najeriya in ce don mu ga an samu sauyi ga rayuwar dan adam
1983 da nazo nan na zo da yaro yana dan fari na yana shekara 1 da wata 9 na zo na haihuwa na biyu a nan dan fari na haife shi a kasar mu can a Bauchi ma zan ce to amma ba mu saboda rashin lura rashin kula ga ma'aikatan asibiti mun samu matsala kware da gaske yaro ya fito lafiya shekaru yau ana 38 ana fama amma da muka dazo haihuwa na biyu su asibitin nan su suka gane cewa bai kamata ma da an sa ni na haihu ni da kaina ba amma kaga can ba a kula ba amma nan da yake an kula dole aka gane ga matsalar da ya jawo wahalar da wannan yaro ya shiga ciki
an yi amfani da na'urori masu ganin ciki
amfani da na'urori da muke to kuma abin mamaki zaka gani likitocin Najeriya a ko a America ko a Ingila su ne ake kiran su kwarantaccen likitoci ake ji da su to me yasa a Najeriya kuma ba a yin haka me yasa ba sa taimaka ma gida
ga ganin ki rashin kayan aiki ne
rashin kayan aiki ne da rashin kayan aiki kila sannan kuma da rashin kula da
babu doka irin wannan wadda za ta bin sansa abun da ke faruwa
ta ganan yanzu anan idan ka kuskure akan wani abu dole doka za ta yi maka hukunci to can babu dokan da za ta hukunta abin da yanzu da nan America ne abin ya faru da yaro na za a bi min dole sai hukuma ta hukunta dalilin sakalcin da aka yi har yaro ya zama haka
eh mutum zai ma rasa license shin aiki ba
eh wa ma zan je in karba in duba a wurin wa ma zan je in nema da na farfado daga haihuwa na biyu a nan America a Columbus Ohio sai na zauna ina kuka sai wata nurse ta ce mun menene nake kuka sai na ce mata ina tunanin gida ne da a ce kashi 20 na ma'aikatan asibitin Najeriya za su zo su ga yanda ake ma marasa lafiya a nan ina gada zai taimaka ma mutane ita tambaye ni wai ba a yi mana haka a can ne shiru dai kawai ina kuka na kawai kaga muna da matsala kware da gaske ana rike ayin aiki rukun tsakanin tsakainar kashi nan in baka yi aiki ba ba za ka samu kudin ba amma can da yake an sani ko ka je aikin ko ba za ka je aikin ba kudin watan kanana sai ba a biya ka kudin wata ba sai ka ce za ka yi strike amma kuma baka yi aikin da zaka karbi kudin ba amma kana sha domin ba a biya ka kudin wata ba
to mun gode kwarai Briska Das ɗan asalin kasar Najeriya dake nan jahar Maryland dake kasar Amerika mun gode da bamu dama tattaunawa tare da ke a cikin shirin namu na himma Bata Gagona ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
A gaida Abdulaziz Adili Toro yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau na hadin gwiwa ne daga Murtala Bala Harka Durmi Biyu Garki Abuja da Abdul Muttalib Mande Magarya da Awwal Mai Dabino bakin masallaci Durmi Biyu sun ce salam muryar Amurka dan Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba mu bayyana ra'ayinmu akan nadin da mai girma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi wa shahararren dan wasan Hausan Kannywood Nura Husaini commissioner alhazai na Najeriya hakika gaskiya wannan mukami ya dace muna taya shi murna sako na gaba ya fito ne daga Babawo Mato mai Adwa tare da Alhaji Abdulaziz dan goga unguwar sarkin noma mai Adwa suna cewa wai wannan abu har ina mun yi wannan magana ne ba dan komai ba sai dan yadda muka ga jami'an hana fasa kauri wato custom na kan hanyar garin Daura zuwa garin mai Adwa akan yadda suke musgunawa yan kasuwar trader na garin mai Adwa su dai wayannan yan kasuwar trader sayo kaya suke daga garin Kano wanda gwamnati ta amince a sayo a sayar amma gashi yanzu ana nema a durkusar da su muna kira ga mahukuntar kasar mu Najeriya dan Allah su dauki mataki akan wannan matsalar sai sako na karshe da ya fito daga Imrana Madaha Boku dake arewacin Ghana hakika muna jinjinawa shugaban kasar Ghana wato Nana Akufo-Addo da watsi da yayi da kuri'ar raba gardama da aka shirya gudanarwa 17 ga watan Disamba mu ma ba ma goyen wannan kuri'ar raba gardama
to madalla kafin mu sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya
Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat zai zaman sauraron bahasansa na farko a yau Laraba a ci gaba da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. A yau Laraba shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka hadu a wajen birnin London domin fidda wata matsaya ta bai daya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kan yadda za a yaki ta wato ayyukan ta'addanci da wasu batutuwa da suka shafi Turkiya da Amurka. Wani mataki da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya dauka na rusa jam'iyya mai mulki a kasar gabanin babban zabe na shekarar 2020 ya janyo cece kuce a tsakanin manyan jigajigan gwamnatinsa. Kasar China ta bayyana fushinta kan wani kudirin doka da Majalisar Wakilan Amurka ta amince da shi wanda ke kiran a dauki mataki a hukumance kan hukumomin Beijing sakamakon cin zarafin miliyoyin musulmai da ake yi a kasar. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya kira da a saki masu zanga-zangar da aka kama a cikin wani gangami na baya-bayan nan da aka yi.
Jama'a sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin amma da dan Madina Dahir mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Ms Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer Manash Wani Maryam Dauda ke cewa huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe